Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawar shirin ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 18 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Baba da kanin labarai.
A jiya Alhamis ne kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya ba ta daman sake kwace wani yanki da ke hannun Rasha a kudu maso gabashin kasar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da yake niyyar yi ba a mako mai zuwa domin bayyana sabuwar shaida akan magudin zaben shekarar 2020 a jihar Bijiya. Bayan shekaru biyu da kungiyar Taliban ta sake kwace mulki a kasar Afghanistan, ana ƙara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda.
Kanan labarin kenan, a cikin shirin za ku ji cewa manazarta na ganin cewa sai an gina baya sa'annan gaba za ta yi kyau, inda tun bayan da Najeriya ta samu yanci a shekara ta 1960 kasar ta fara da samo jagorori da za su shige mata gaba masu kyakkyawan kaifin tunani da suka dora tubali na aiki da zai kawo ci gaba a kasar. Muna tafe da cikakken rahoto kamar kowace safiyar Juma'a. Yau ma muna tafe da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis ne kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya ba ta daman sake kwace wani yanki da ke hannun Rasha a kudu maso gabashin kasar a wani farmaki bayan 'yan tarda wani ƙauye na Orzen. Dannawar da take yi domin ta kai ga tekun Azov wani yunkuri ne na raba wato adadin sojojin Rasha su kai zuwa rabi wanda suka kai mamaya a yankin. Yayin da suka tunkari kudancin Orzen, sojojin Ukraine sun yi nasara, inji kakakin sojin Ukraine Andrei Kabolev a wani jawabi da ya yi ta talabijin kasar, sai dai bai wani ƙarin bayani ba. Orzen da ke cikin yankin gabashin Donetsk shi ne ƙauyen farko da Kyiv ta ce ta kwace tun ranar 27 ga watan Yuli a wata fafatawa wacce ta kasance mai wahalan gaske na yaƙi da aka gwabza a wani wuri da wato ke karkashin ƙasar Rasha mai yawan nakiyoyi da aka binne. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niyyar yi a mako mai zuwa ba domin bayyana abin da ya yi ikirarin sabuwar shaida akan magudin zaben shekarar 2020 a jihar Georgia yana mai nuni da shaidar da lauyoyinsa suka bankaɗo. Babu wata kyakkyawar kwararren hujja na yawan magudi da Trump ya yi na zargi da yake yi cewa wato bayan shekaru biyu da rabi kenan da aka gudanar da zaben. To tun bayan zaben ne jami'an jam'iyyar Republican a jihar, inda wasu bayanai guda uku suka tabbatar da cewa shugaba Joe Biden ya yi nasara akan Trump, sun dade suna cewa wato ya sha kai bisa doka. Maimakon mu fitar da rahoto akan zaben shugaban kasa na shekarar 2020 akan magudi da aka tafka da kuma sata da aka yi a jihar Georgia a ranar Litinin, lauyoyi na za su gwammace su gabatar da wannan. Na yi imani ba za a iya warware wannan ba, kuma kwararren hujja na magudin zabe da rashin bin ka'ida ciki har da wato da za mu gabatar da shi a gaban doka za a dakatar, sai dai a gabatar da hakan a gaban doka a hukumance wanda muke yi domin kawar da wannan tuhuma ta abin kunya, inji Trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa da sada zumunta da yammacin jiya Alhamis. Ya kara da cewa saboda haka taron manema labaran ba zai zama dole ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan shekaru biyu da kungiyar Taliban ta kwace iko a Afghanistan, ana kara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda, lamarin da tuni ya fara shafan yankin ko kuma ka iya shafan kasashen yamma. tawagar majalisar dinkin duniya da ke sa ido kan takunkumai ya fitar da wasu rahotanni mafi muni da ya gargadi cewa tun a cikin watan Yuli wato kasar ko kuma kungiyar Taliban ta sanar da ko kuma ta kasa yin tanadi na yaki da ayyukan ta'addanci a cikin yarjejeniyoyi na Doha yarjejeniyar da ta ba da daman janye sojojin Amurka.
Anjima kadan baba zai dawo da karasan labarin duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko inda manazarta a Najeriya ke ganin cewa sai an gina baya sa'an nan gaba za ta yi kyau. Musamman idan aka yi la'akari da ganin cewa tun bayan da Najeriya ta samu yanci a shekara ta 1960 kasar ta fara da samu jagorori na gari masu kyakkyawan kaifin tunani da tsinkaya da za su kafa tubulin aikin da zai kawo ci gaba a kasar. Ga wakilinmu Hawwa Umar da cikakken rahoto.
Tun bayan da Najeriya ta sami yanci a shekarar 1960, kasar ta fara ne da samun wazirai masu kyakkyawan kaifin tunani da za su kafa tubalin aiki da zai kawo ci gaban kasar. Samun irin waɗannan wazirai a yanzu shi zai sa Najeriya ta ci gaba da gogayya da kasashen da ake ganin sun ci gaba a fannin kafuwar mulki, tattalin arziki, siyasar duniya, tsaro da dukkan wani abin da kasashe ke tunkaho da shi. Abu na farko na kuskurewa kyakkyawan kudirin tubalin gina kasashe ne a samar da wazirai da suke da tunanin kashe muraba ko kuma rashin tunanin bunƙasa ƙasa ga zamanin da ake ciki musamman ga na baya masu tasowa. Za a iya cewa dai a baya Najeriya ta samu wazirai masu kishin ƙasa waɗanda aka samo su daga cikin al'ummar Najeriya ba tare da ƙabilanci ko ɓangaranci ba, da hakan yasa aka gina madafin iko da har yanzu ƙasar ke tunkaho da su. Kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi masa kwaskwarima ya yi tanadin cewa shugaban ƙasa ya nada ministoci masu ba da shawara a matakin farko, don haka ake buƙatar mutane haziƙai masu kaifin tunani da kuma kishin ƙasa wajen gudanar da wannan aiki. Ko me kundin tsarin mulkin ya ce game da yadda za a gano matsayi da kuma cancantar waɗannan mutane kafin a basu mukami? Barista mai nasara Kogo Umar mai sharhi ne kan lamuran shari'a, demokradiya da kuma diplomasiyar duniya.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya ce duk wani wanda yake jami'in gwamnati to dole ne ya zama babban jami'i wanda zai yaki cin hanci da rashawa da kuma amfani da ofishin shi domin ya gina kanshi. Saboda haka dole ne ka zama mutum wanda yake in za a baka mukami kana da tsantsanin duniya, kana da gudun haramun, kana da gudun rike wasu abubuwa. Sannan kuma sashi na 153 shi kanshi inda aka yi magana wannan hukumar da ma'aikata ta ce dole ne ya kasance kamin a bashi wani mukami ya tabbatar ya cika bayanin duk kadarori da kuma dukiyoyin da ya mallaka, don a tabbatar da cewa mutum ne wanda yake za a iya kwatanta abubuwan da ya mallaka da kuma mukaman da ya rike a baya, a ce ba mutum ne wanda yake ya yi sama da fadi a rayuwar shi da dukiyar jama'a ba. Sannan bayan nan kuma akwai muhimmancin duk abin da mutum zai yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 a inda ya fito da bayanin cewa domin talakawar Najeriya ake shugabanci, ma'ana ya fito ya zama mutum ne wanda yake yana da kishi ne kokarin fito da tsare-tsare wanda za su daga rayuwar talakan Najeriya, tunda su ne mafi rinjaye kuma a demokradiya ana amfani ne da biyan bukatun mafi rinjayen jama'a.
Husaini Gariko ya kasance tsohon dan siyasa ne da aka dama da shi tun a jamhuriya ta farko, ya ce zaben ministoci da wannan gwamnati ta yi tamkar zaben tumin dare ne.
Ita wannan gwamnatin an yi mata shaka da mummunan zali. Na biyu, ita wannan gwamnatin dama abinda ake uzurawa talakawa su gwamnonin nan su suka jawo su ne suka hada ake azabtar da talakawa tare da rayuwa ta yawa, mutane suka shiga mutuku daban-daban, kuma sannan aka zo ba sa yin aikin da ya kamata su a jihohinsu. Yanzu aka zo aka san suka shiga gwamnatin tarayya, to kaga talaka sai ya shafa wa kansa ruwa. To mu gaskiyar magana wannan na tsana dan duk da dai ba ra'ayinmu kuma ba sai an tambayi ra'ayinmu ai ba, to bai gamsar da mu kuma bai gamsar da talakan Najeriya ba.
Sa'in Abaji kuma dan siyasa a Abuja Town Planner Abubakar Sadiq ya ce duk da cewa kusanta tana yin tasiri a ganin sa cancanta aka bi wajen raba mukamai.
Duk da ana ɗaukan cancanta ne amma gaskiya kusanta ya fi wannan cancanta don saboda kamar gwamnatocin da suke shuɗe za ka ga mutum ma ba a ƙasa yake ba amma saboda ana ganin kamar yana da abin da zai bayarwa na cancanta sai a turo mutane su zo a samu wannan matsayin to yadda kasancewar wannan zuwa wannan karnin da ake kai mafi galiban mutanen da aka ɗauka an ɗauke su ne bisa ga cancanta domin ga horarwar su zaka ga fiyayyen mutanen da aka yi an cancanta ne domin siyasa ce kusan kowa koko masu jira koko abin da aka zo aka ɗauka ya saba ma abin da ake jira
A nasa bangaren shugaban kungiyar Arewa Traders a Abuja Adamu Hassan ya ce tabbas an yi siyasa ne a zaben ministoci amma fatan su shine mutanen su gudanar da aiki kamar yadda ya dace
wasu guraren cancanta ne aka duba aka bayar wasu guraren kuma akwai dan matsala gaskiya musamman abin da ya shafi aiki da shi muke so in kasan nan kaga ministan da aka nada su wasu din sun dace wasu din dama ka san hakan zai faru kamar yadda muka sani amma alayyata halin dai mu dai muna son mutumin da zai zo yayi mana aiki mu gani dai irin kamun lodoyinsu daga nan zuwa wata 6 wata 7 mu gane ya za su kasance
mai sharhi kan lamuran yau da kullum comrade Musa Zubairu Usman ya ce raba mukamai a Najeriya tamkar dibar adashe ne
to yanda ake raba mukamai a Najeriya a karamar hukuma ne a jaha ne ko a tarayya ne duka zaga cewa mizani na farko da ake dubawa a ga cancantan mutum a bashi wannan mukami da zaga cewa wani irin bauta yayi wajen lokacin da ake fafutukan neman zabe ko ake kokarin kafa gwamnatin so babu wanda ya damu da irin halaye sa da irin ɗabi'unsa da irin in ya taba yin ayyuka a irin yanda ya tafi da wannan ayyuka din saboda haka nan wani farfajiya ne aka samu ko domin a dinga biyan adashin da aka saka saboda haka nan ɗaya a Najeriya ai maganan wai cancanta gaskiya fi sabilla sai dai in an yi sa'a kawai ana ba mutane ne ko waɗanda ko suke da uwa a murhu ko suke da wani wanda ya tsaya musu wanda zai tabbatar da cewa sun samu kamun
a yanzu dai ta rage wa ƴan Najeriya da masu nazari kallon murai da masu nazari kan lamuran yau da kullum da masu kansu masu rike da mukamai a kasar da su yi duba da yadda tsarin yake a yanzu don tabbatar da ci gaban kasar Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Hauwa Umar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa Facebook Twitter da Instagram ga baba da cigaban labaran duniya
Ministan tsaron kasar China Lin Shangfu ya kai ziyara a Belarus a jiya Alhamis inda yake kasarsa za ta ƙara kawancin soja da kasar wadda ke mukamtaka kuma kawar kasar Russia inda Russia take shirya dabarun makamanta na nukiliya Shangfu ya gana da karfan shugaban kasar Alexander Lukashenko a birnin Minsk inda ya ce manufar ziyararsa zuwa Belarus ita ce aiwatar da wato muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen biyu da kuma ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar soja na kasashen biyu babu wani bangare da ya bayar da cikakken bayani akan abin da haɗin gwiwar zai kunsa amma kasashen biyu sun amince su gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa a shekara mai zuwa Li ya kai ziyara a Russia jim kaɗan kafin ya kai wato ziyara a Belarus dakarun Russia da aka jibge a Belarus na daga cikin sojojin wato Russia da suka kai mamaya a Ukraine sojojin Russia da makaman Russia na ci gaba da kasancewa a kasar a ƙarshe Koriya ta Arewa na ƙara tauye haƙƙin ɗan adam kuma mutane na ƙara shiga cikin bakar wahala kana rahotanni sun nuna ana suna fama da yunwa a wasu sassa na kasar yayin da tattalin arzikin kasar ke ƙara tabarbarewa inji babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a jiya Alhamis Volga Dek ya shaidawa taron farko na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa tun a shekarar 2017 akan batun haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa a baya al'ummar ƙasar suna fama da matsalancin matsin tattalin arziki da kuma danniya amma a halin yanzu da alaman suna fuskantar duka bin baki ɗaya bisa bayanai da muka samu mutane na ƙara shan wahala yayin da ake gwamza wato ake wardaza kasuwanci wanda ba na hukuma ba da sauran hanyoyin shawo kan matsalar yayin da fargaba da suke da ita akan sa ido da kamawa da yi musu tambayoyi da kuma tsare su ke karuwa in ji shi Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya rufe iyakokin kasar ta Arewa maso gabashin Asiya don dakile cutar COVID-19. Amma yayin da cutar ta barke, Trump ya ce dokokin kulle da gwamnati ta dora su sun karu sosai, tare da ba da izini ga jami'an tsaro da su harbe kowa da yini akan iyakan kasar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Shugaban kasa ba zai yaki da Niger ba sai ya kawo amsa da tije, kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita, so don haka magana yaki ke gaba buta ta riga ta mutu mututu.
Sai daga cikin sabbin matasan ƴan majalisar dattijan taren Nigeria daga jihar Sokoto, Sanata Ibrahim Lami na jam'iyyar APC kenan ke cewa a dai kwantar da hankali domin maganar kai hari Niger fa ta riga ta kare, yanzu babu wata maganar barazana game da halin da jamhuriyar Niger ke ciki sakamakon juyin mulki, kuwa masana ne ke ci gaba da tattauna batutuwan da suke kara bayyana.
Kasa dama wanda bata daukan yunin kanta in ya zama a yanzu a cikin komiya sai da dole talaka yaji a jikin shi.
Ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Niger ba.
Game da maganar makalkal ma'aikatu ga ministocin da aka tantance aka tura wa shugaban kasa Tinubu, kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran siyasa Barista Muhammad Ibrahim Zaria ne yace a gaskiyar magana akwai batutuwan da aka buzne kuma su ya kamata su tattauna.
Yanzu ya za ka wanda ya gwamna a Zamfara state kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya tabarbare, sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro, to me zai tsari?
Wadannan fa so mun muka tattabo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa duk safiyar Juma'a kafin fitar rana. Shiri na 131 cikin jerin shirin manuniyan da ke bambare bamborin boye boye babu wani kwana kwana. Yayuwa kuma kokarin kwashe kwanar kwana kwanar ce kuma ta sa maganar cire tallafi ke ci gaba da jawo hankalin masana. Dr. Lawal Habibi haya ɗaya daga cikin malaman manyan makarantu a jihar Kanawa kuma mai fashin baki akan al'amuran tattalin arzikin da yace tire tallafin mai a Najeriya fa babu wani abu da ya haifar wa talakawa in banda fitina.
Komai rashawa komai lalacewa, dan Najeriya ya sani yanzu da yake ji a jikin sa cewa tallafin nan komai kankanta yana zuwa gare shi. Yanzu da aka yayi gaba daya ai shi yafi ji a jikin sa, kuma idan gwamnati da ta ga dama ba sai ta rusa wannan tallafin ba za ta iya yin maganin abun, because yana nuna gazawar gwamnati akan cewa waɗansu mutane tsirari za su amfana ta wani hanya ta tallafi da gwamnati ta niyya ta taimaki jama'a.
A baya ana ta magana cewa ita gwamnati tana kashe kuɗaɗen nan ne waɗanda ya kamata a ce an yi wasu aikace-aikace na raya ƙasa.
Ai, talauci idan mutum aka talautar da shi to komai yawan titi da asibitoci ba za su amfana da shi ba. Wannan kuma abin da muke a magana akai yanzu shine talautar da mutum, wato idan mana cewa ba shi da wani yunkuri na kansa baya iya ci da kansa.
Kamar da yadda mafi akasarin ƴan ƙasa suka riga suka sani, a ƙarshe shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tuttura ma'aikatu garin Kataka fatanin ministocin da aka riga aka tantance, sai dai kuma fa banda Kaduna. Mafashin baki kan al'amuran siyasa Barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce wannan rabo na ma'aikatu ga ministocin tarayyar Nigeria dai a iya kallon shi a matsayin rana zafi kuma inuwa kuna.
Gaskiya wasu inda aka tura su gaskiya ya zo mu da abun mamaki, musamman ka kalli ministan babban binin tarayyar Abuja da aka kai nisan wiki. Kuma gaskiya bai kamata a ce irinsu ne ake ba su muhimman wurare kamar babban binin tarayya ba. wanda ta hada jinsi kala-kala gami da yanda yayi mulki a jihar Rivers. Na biyu, ka duba kuma inda aka hada ministoci guda biyu ɗan yanki daya a matsayin ministocin tsaro na Muhammadu Badaru tsohon gwamnati Jigawa da kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matola. Yanzu ya za ka kawo wanda yayi gwamna a Zamfara state kuma kowa ya san yanda harkan tsaro ya tabarbare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari. Na uku, kaman jihar Kano ita ta bayar shugaban kasa ƙuri'a a matsayin na biyu in ka cire jihar Lagos amma a bata kananan ministoci wannan bai ba gaskiya. Sai jihar Kaduna mu kuma an ba mu jabe take tunda ga yanda aka yi an wartaka wancan bayanin bashi ministan ba an tozar tashi amma kuma in ka duba muhimman ministocin da duk an kai su kudu maso yamma ne wato southwest
ba baban abu bane maganar matsalar matsananciyar matsalar tsaro musamman ma dai idan aka ce lokaci irin wannan na damuna ɗaya daga cikin matasan ƴan majalisar da jantare na Najeriya dan shekaru 44 sanata Ibrahim Lamido daga jihar Sokoto ya ce maganar matsalar tsaron ce ma fa ta sa ya shiga harkar siyasa musamman ganin yadda ƴan bindiga suka tafkawa al'ummar shi barna
wallahi wannan hali da amma zabata take na waɗannan kananan hukumomi guda takwas tun daga harko shi a dalili na shigowa ainihin siyasa domin irin yanayin da na gani ana fuskanta na tsaro waɗannan mutane sun kwashe dukkan dabbobi da arzikin mutanen namu sun kwashe shi yasa sai ya bayyana ya kamata in shiga in bada gudunmuwa ta ko da za mu samu sauki a wannan haraka na tashin hankali na su bandits
ya zuwa yanzu matsaloli na tasowa daga Niger me kake shirin yi ne ko da an waye gari mutane sun kwararo sun shigo cikin sakwatan nan a wannan yanayi da ake
eh to ai wannan matsala da kuke gani tana faruwa a Nijar insha Allah kuma an kawo ƙarshen ta saboda na farko dai shugaban kasa ba zai yaki da Nijar ba sai ya kawo amsa da tije sannan ya kawo mun kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita so don haka magana yaki ke gaba buta ta riga ta mutu mutu tus in da rashin kunya da rashin daidai shi wanda ya ku yayi shi amma kuma ba zai sa a yaki su ba sai dai a bi ta hanyar lalama akai karshen wannan matsalar
sai dai kuma tuni su ƴan Nijar din irin su sakataren yan labaru na gamayyar kungiyoyin ƴan jaridu a jamhuriyar Nijar Malam Suleiman Umar Bura suna ganin juyin mulkin Nijar fa ya jefa kasar cikin damuwa saboda kasancewar kasashen ƙetaren da ke kaiwa kasar tallafi fa yanzu duk sun daina
ita dai halin da Nijar take ciki batta iya ya da kanta kamar taimakon da muke samu daga sauran kasashe na duniya ya Allah bashi ne ya Allah taimako ne shine ake gangama ayi aiki ne da gobe to yau din inda aka ce an yi kudita sai kuga su wannan partner kin sun tsaye da wannan tallafin hal ya ta kai ga ayyukan jin kai su ma sai kaji an ce an tsaida kenan kasa dama wanda batta daukan yaurin kanta in ya zama na a yanzu a ce komai an tsaida dole talaka ya ji a jikin shi muna kyautata da san cewa masu hannu da shuni da su wannan kin su gaban da suka dauki mulkin za su yi kokarin su dan saboda a ce abin da yake tahiya ne yau da gobe da sauran wani abubuwa na hakkin kasa a ce an samu an tahiyar da su musamman ma harka ta tsaro harka ta lahiya ilimi da duka sauran abubuwan da za a wata laka ya ci gaba
me yiwa kuma wannan yasa dan jaridan nan da kan yi fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a kasashen ƙetare Malam Ali M Ali yace ai babu yadda za a yi kasashen duniya su bar sojoji su rinka yi wa babban shugabanni juyin waina
na farko dai shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna karfin soji ai wanda an janye wannan magana abu kuma nan biyu shi shugaba Bola Tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin Afirka ta yamma to a matsayin sa ne yake fada da yawun su kasashe 16 ne suka hadu suka yi wannan kasashe ne wanda suke da zurfin tunani kuma abinda aka hanga shi ne cewa yadda ake hampar da halattattun gwamnatoci in ba a yi tufka hanci yanzu ba wata rana za a waye gari a tarar cewa soja duk wanda ya miƙe kafarsa ya ga dama sai ya hampar da halattaccen gwamnati kuma a lokacin da ake ganin shi mulkin soja ba kasafai yake haifar da mai ido ba musamman kasashen Afirka
to ya ake wa tufka hanci a irin wannan manzali
to yanzu kin ga dai an dauki matakai na ɗaya daga ciki shine matakan sa takunkumin kada tattalin arziki kuma sabanin abin da mutane suke tunani ana magana ne cewa su waɗannan sojoji da su ake ba wai da talakawan Nijar ba
daga iyaka iyaka batutuwan da zamu iya bacci muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabifin dabe mu da fanyi ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1379 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne dama suke ta faman murna kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da su mu'minu barman jamhuriyar Nijar da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga ko ina ni Isa Lol Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
kuma dalla an gaida Isa Lol Ikara masu sauraro ga shirin nasihar juma'a
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله نيني ناكو إمام عثمان بن يوسف إليمان واتو نبي سنغاوة لجهر عشانتي باكي ديا أكسر غانا واتو الله سبحانه وتعالى ينا من قراء دا مقلا دا حق جيونا قد مبارجا با يراسا سقان مقود اما وإن ديكي مودسو الدين مبارئبا سبوديشي الله ينا قايا منتئن آيانا القرآن ينا كيوا ولا يجري من لكم شنعان قوم على الله تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى قد مبارجا با سقان مقود جونا يحنا قيم جونا عدلت أسينا نغا الله بيكي كر مسلمي دا مسلمي با أسيكو دا مسلميني دا قرستا الله ينا كيرانكو قيم جونا نكو عدلتي kuzauna zama na uwa daya uba daya kuma zama irin na sinsiya madaurin ki daya ku yi majunan ku adalci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana taimakon daula wanda take adila ko da ma ba ta bin Allah asenan Allah bai ce yana taimakon daula wanda take musulma ba saboda shi Allah yana kiran mu da babban murya kan wanga aya da musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini mu yi majunan mu adalci kuma mu zauna sun tsaya madaurin ki daya da haka za mu samu zaman lafiya a duniya kuma mu samu yanda muke so gobe kiyama amma wannan tana tucan wannan ma ya tuci wannan shi bai kawo mana ci gaba sai Allah yana kiran mu ne mu so juna mu yi zaman lafiya tsakanin mu da juna a duniya wannan shine abin da zai kai mu ita yanda muke so saboda shi muna kiran ku dukkan mu baki daya a duniya da mu hada kai mu zama sinsiya a daurin ki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to madalla masu sauraron mu da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
ta takaice a jiya Alhamis kasar Ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya bata daman sake kwace wani yanki da ke hannun Russia a kudu maso gabashin kasar a wani farmaki bayan yantar da kauyen Orizon danna wadda take yi domin kaiwa ga bangaren tekun Azov wani yunkuri ne na raba adadin sojojin Russia da suka yi mamaya zuwa rabi tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niyan yi ba a mako mai zuwa domin bayyana abin da ya yi ikirarin sabuwar shaida a kan magudin zaben shekarar 2020 a jihar Georgia yana mai nuni da shaidar da lauyoyinsa suka bankaɗo bayan shekaru biyu da Taliban ta kwace mulki a kasar Afghanistan ana ƙara samun damuwa akan yadda kasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda lamarin da tuni ya fara shafan yankin ko kuma zai iya shafan kasashen yammacin duniya tawagar majalisar dinkin duniya dake sa ido akan takunkumai ya fitar da wasu rahotanni mafi muni yana gargadi a cikin watan yuli cewa Taliban bata iya tatanadar da wani mataki na yaki da ta'addanci ba a cikin yarjejeniyoyinta na Doha yarjejeniyar da ta bada daman janye sojojin Amurka Ministan tsaron China Lin Shangfu ya kai ziyara a Belarus a jiya Alhamis inda ya ce kasarsa za ta kara kawancin soja da makwabciya kuma kawar Russia inda Russia din take shirya dabarun makamanta na nukiliya. Shangfu ya gana da kakkarfan shugaban kasa Alexander Lukashenko a birnin Minsk inda ya ce manufar ziyararsa zuwa Belarus ita ce aiwatar da muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen biyu da kuma karfafa haɗin gwiwar sojin kasashen.
To madalla baki ɗaya masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin baba Yakub Mairi da karanto labaran duniya sai dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu Zubair a washe rubutu muka fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.